da bata jama'a. Batawa ne bai da wani aiki. Na Ubangiji ta lati wala yaktab ba'dukum ba'dha ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum. Kada ɗayan ku ya dinga wato ainihin bata ɗaya, kada shashin ku ya dinga bata shashi. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Muslim, manzara sun ce atadruna mal ghiba, kun san me ghiba? Sabai suka ce Allah da manzonsa su ne suka sani. To abinda ake cewa ghiba ko hada shine zikiruka akaka bima yakrah, wato ka ambaci dan uwanka da abin da baya so shi, bayan idonsa ka faɗi wani abu wanda inda a gaban idonsa ne ba zai ji daɗi ba, ko in ya ji labarin ka faɗa ba zai ji daɗi ba. Sai sahabbai suka ce afara'aita in kana fihi ma taqulu, idan kuma abin da na faɗan haka ne fa ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shi ma ghiba ne? Manzo sai ya ce in kana fihi ma taqulu faqad yaktabtahu wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu, idan abin da ka faɗan ya sifantu da shi ai shine ghiba, kai raɗan sa kenan. In ko bai sifantu da shi ba kirkirin ƙarya ka masa, wannan kuma ya fi muni ma akan ghiba. Wato ka kirkiri ƙarya ka danganta masa, ka masa sharri kenan a Hausance. So da haka wannan kuma ya fi ma ainihin wato ghiba muni. So raɗa haramun ne, ɓata mutum ka faɗi aibinsa. Sai a wurare guda shida shari'a ta yadda ka yi raɗan mutum ko ka faɗi aibinsa. Kamar yadda yake cewa wazzammu laysa bi ghibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhazziri wa mujahidin fiskan wa mustafin wa man talaba li'anata fi izalati munkarin. Abubuwa guda shida don ka faɗi aibin mutum a halinsu wannan ba ka yi laifi ba. Na farko mutazallim bai nuna an zalunce shi, ka je ka kai ƙara wani ya zalunce ka, ko ka koka wani wani ya zalunce ka don ka huce, wannan ba laifi bane. Wa la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man zulim, ba za ka je ka faɗi laifin wani ba amma an zalunce ka ala takabara. Sannan na biyu mu'arrif, wanda zai bayanin wani, an nemi bayanin wane saboda za a bashi mata, ya halinsa yake, wannan sai ka faɗi aibinsa in ka sani wannan giban ne amma ta halatta. Ko kuma za a yi wata mu'amala na kasuwanci da shi, za a bashi wata amana, sai ka faɗi halinsa. Ko kuma ya zamana za a karɓi shaidansa ne, ko kuma zai ruwaito, ya ruwaito hadisi ne, ana so a gane ya cancanta a karɓi hadisinsa ko a karɓi shaidansa, to wannan yana da matsalan da zai hana a karɓi shaidansa, sai ka faɗa. Sannan wa muhazzirin, da mai tsawatarwa, wani ne mai mummunan ɗabi'u, halayensa ba su da kyau, sai ka ga wani zai yi mu'amala da shi, ya halatta ka cewa ne ka yarda da wani, zai ɓata maka ɗabi'unka ko zai lalata maka yaranka suna ƙoƙarin mu'amala da shi, ko naga kana son kai mu'amala da shi, wannan tahziri ne. Saboda manzala ta sama, wani ya zo ya gaishe shi, suka gaisa suka yi magana abin nan ta dariya da wasa, sai bayan ya tafi yace bisa akul ashira tirda, wato dan uwana abin nan na mu'amala, wato tir a ce wannan shi ne irin wanda za ka yi mu'amala da shi. To kaga kenan yana tsoratar da sabansa ka su yi mu'amala da shi. Sannan sai abun nan sai mai neman taimakon a gusar da wata barna, shi ma ya halatta ce wane yana kaza kaza, domin a ɗauki mataki a kansa, ko dai hukuma ko wani wanda yake da iko a kansa a faɗi wasu laifuffukan da yake don a gyara, a masa nasiha ko makamancin wani. Sannan haka nan mujahirin fiska, mai bayyanar da fasikanci da saƙon Allah a bayyane yake yi, wannan dama don a rufa masa asiri ne da mutuncinsa, ya riga zub da mutuncinsa tun da a bayyane yake yi. Don ka faɗa wannan ba matsala ba ne. Manzala sama ya ce kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, dukkan al'ummata ba a raɗansu sai wanda wato ya bayyana saƙon Allah, ba a faɗan sun yi kaza sai wanda ya bayyana wato ainihin saƙon Allah a fili, wannan in ka faɗa baka yi laifi ba. To wannan su ne sai mustafin wanda yake fatawa, mace ta zo ta faɗi aibin mijinta a wajen malami don ya bata fatawa, ko a wajen alƙali, ko kuma abin nan miji ya zai faɗi matsalan matarsa, ko ɗa ya faɗi matsalan babansa, ko baba ya faɗi matsalan ɗansa, ko mai gida ya faɗi matsalan yaronsa, ko yaro ya faɗi matsalan mai gidansa, saboda yana neman fatawanka. Wannan ya halatta, saboda in bai faɗi matsalan ba za a gane ta inda za a bashi fatawan ba. Kamar Hindu da ta zo take cewa manzo sama Abu Sufyan mutum ne marowaci, mutum ne mai ƙomro mai mako, mijinta ne kuma baya ba mu abin da zai ishe mu ni da ‘ya’yana, zan iya ɗauka a ɓoye? Manzo sama ce ki ɗauka a ɓoye abin da zai ishe ki da ‘ya’yanki a cikin sana abinci. To wa'innan halayen su ne waɗanda wato ainihin ake iya radan mutum kuma babu alhaki a irin wannan radan, amma in ba so ba idan kai kai laifi. Sai kuma namimanci shine annamimanci shine bata tsakanin mutane, haka kawai mutane suna zaune lafiya ka je don ka bata su, kaga je ka samu wannan wani ayi kaza yake akan ka ko ya ce maka kaza, ka je ka samu wannan ma ka bada, shikenan sai su bata. To koda yayi din ba yadda ka je ka fada ba, idan alkhairi ya fada kansa sai ka mira mata, amma in sharri ne za ka je ka fada ba. Saboda haka annamimanci mummunan dabi'a ne, mutum ya nisance ta. Ya tabbata hadisi ingantacce, manzo Allah sai kuma ya ce la yadkhulu aljannata namamun, mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba. A wani hadisi la yadkhulu aljannata kattatun, duk dai annamimancin ne, mai annamimanci ba zai shiga aljanna ba. Abdullahi ibn Abbas wani hadisi yace manzo Allah ya wuce wasu kaburbura guda biyu, yace wannan kaburburan ana musu azaba. Sai ce amma ba ana musu azaba ne akan wani babban abu ba a ganin su su. Sai ce amma aduhuma fakana la yasturu min bawlihi wa amal akharu fakana yamshi fi an-namima. Wato abun a idon su ba matsala bane, amma a hakika kuma matsala ne. Yace ɗayan su baya gama fitsarin sa sai ya maida suturan sa, sauran fitsarin ya diga a wundon sa. Shi yasa za a masa azaba, ake masa azaban kabari. Ɗayan kuma ya kasance yana tafiya da annamimanci, wato yana yada annamimanci. Yake bata wannan da wannan, ya bata wannan da wannan, to wannan yana jawo azaban kabari kuma yana hana mutum ya shiga wato ainihin aljanna. Hadisi ne ingantacce, shi ma hadisin Muslim. To sannan sai ce awil kazi ko kuma ƙarya. Ƙarya shine muwa abun nan mukhalafatul kalami lil waqi, ka faɗi magana kuma ba yanda take ba, shine ake cewa ƙarya. Gaskiya ita ce mutabaqatul kalami lil waqi, magana ka faɗe ta sai a samu kuma haka ne yadda ka faɗe ta haka take, wannan shine gaskiya. Ƙarya kuma sai ka faɗi abun ba haka ba, kaman ka ce da zo bayan azara an yi ruwa kaman da bakin ƙarya a jimeta, ƙarya ne. So kuma ba a yi ruwan ba ka faɗi haka, wannan shine ake cewa ƙarya. Wanda a baya ta mun yi bayani akan hadarin ƙarya, inna ma limana misali da buhutan, wato buhutan shine kirkiren ƙaryan, ƙaryan ma a ce kai ka kirkiro ta. In an ce kaje kuma zai iwa kai ka kirkiro, zai iwa kuma wani ne ya ƙaryan kai, ka san ƙaryan ne ka je ka mai kaje ka dinga yada. Ƙaryan da tafi kowace girma shine kai wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya. Wa anta qulu ala Allahi ma la ta'lam, ka kirkiri ƙarya ka danganta wa Allah, ko kuma kai wa manzo Allah ta sama ƙarya. Man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, manzo ta ce duk wanda ya mini ƙarya ya ta ya tana durin zaman sa a wuta, wato ya faɗi wata magana ba ni na faɗe ta ba. Kuma a wani hadisi yake du, a wani hadisi yake dukkan wanda ya ruwaito hadisi na kuma ya san ƙarya ne hadisin, wanda ya ga masan ya san ƙarya yake sai faɗi hadisin, fa huwa abul kadhibin, shi ma yana daga cikin wato ainihin makaryata. So ƙarya ba ɗabi'a ne mai kyau ba, ɗabi'a ne da take lalata wato ainihin ɗabi'ar mutum, tawargaza masa shiriyan sa ma ya zama mutumin banza a cikin jama'a. Saboda haka ka zama mai gaskiya shine fi alkhairi, fa inna fika makramatun wa siqu yunjika inda Allah wal umami. Kai ƙarya ai bana kai gaskiya, gaskiya daraja ne, gaskiya za ta tsiratar da kai a wajen Allah da kuma wajen jama'a, amma ƙarya kure take ba ta yaya. Sai ce wa aqdu malin badilin, ai wa aqdu malin bil badili, da cin dukiya da barna, wato shine akalu amalin nasi bil badi, ba baka yi ba, ba tsiya kai ba, ba sadaka yi ba, bai baka izini ba ka je kai amfani da dukiyar sa, ko ta hanyar sata, ko ta hanyar fashi da makami, ko ta hanyar kwace, ko ta hanyar ha'inci, wanda duk mun yi bayanin su a can ba. Kuma idan ka ci dukiyar mutum da barna sai ka biya shi ranar alkiyama, za a dauki kyawawan ayyukan ka a bashi, sallolin ka sai zama duk shi kake yi wa, azumin ka da sauran abubuwa da kake na ayyuka a kai. Idan ba ka da shi ko ya kare ba a biya waɗanda ka zalunta ba, to sai a ɗauki munanan ayyukansu sai a tsora maka a kan shi, a je a jefa ka a wutar jahannama. Don Allah ta'ala ba ya yafe haƙƙin wani har sai in mai haƙƙin ya yafe. Ubangiji ta'ala ya ce ya allazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum, ya ku dan da kuka yi imani kar ku ci zuciyoyinku da barna, wato ba ta hanya ta daɗin rai ko ta izinin mai dukiyan ba, sai dai idan ta hanyar kasuwanci ne. Cin hanyar kasuwanci kuma ba cin dukiya da barna ba ne. Wato kar ka je ka kwace dukiyar mutum ko ka haɗince shi ka munafurce shi ko ka masa sata ko fashi da makami ko kai kidnapping sai an ba ta kaza, wannan duk cin dukiya ne da barna. Ubangiji ta'ala sai ya kama ka akan wannan kuma sai ka biya ranar alkiyama. sai Allah ta'ala ce illa an takuna tijaratan an tarabun kun sai dai ka saya wajen mutum a bisari jejeniya wannan kuma ba daga cikin cin dukiya da barna jiya inganta a sunan Imam Ahmad manzo Allah ya tsama ya ce la yahillu malu mri'in muslimin illa bi ibn nafsi min baya halata a ci dukiyar musulmi sai da dadin ransa ko ya baka kyauta ko ka gada ko ya sayar maka ko ya baka sadaka kafuri fa ya halata ka ci dukiyarsa ko ba da dadin ransa ba sai mu ce kafurin kala-kala ne idan yaƙi ku ta tsakanin ku kafuri harbi kaga wannan in kai yaƙe shi zaka kwashi ganima wannan ya halata amma kafurai wanda ake zaman lafiya da su su ma haramun ne ka ci dukiyarsu da barna su ma haramun ne ka je ka kwace dukiyarsu ko ka musu sata ko ka musu ha'inci ko zamba cikin aminci baya halata قالت وجافي كل خصلة شنيعة كالصوت والقمار والخديعة وجافي كنيسة كل خصلة قوة تبيعة شنيعة ممونة كالصوت كمان رشوة والقمار دتاتة والخديعة دي يودرة دوة تبيعة ونسك ممونة كنيسة تيتا كمان حسدة كمان حكدو كمان خوش مسلمي كمان روة كمان جرمان كي kamar kudai kamar tsoro ko inna muna nan dabi'u ne amma tsayin ka na musulmi ka ne sance su ka zama marwaci rowa mummunan dabi'a ne kuma tana kaskantar da mutum manzo Allah sai kuma bai taba yadda da ita ba shine Allah ta'ala ya jinjina masa dabi'unsa kar ka zama mai girman kai rowa ne tsiya ne ba za ka shiga aljanna ba in ka da girman kai ko da kwayan zarra kamar yadda yazo a hadisin manzo Allah sai kuma ubangiji ta'ala ce tilkal jannatu allati أبنا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا الجنة باتما تجير من كيباني سنن كرك زومي صورو ما تورتي الدين إن سما بات فيها دي دي بلنتنا وترى يوسا فلاك كاسا من مطلع كزما شجاع كزما جهرج سنن كرك زومي قدعي سوين نتبعون مونا نتبعون مذا سما يا يكيسو إذن الله يسامك قدعي دروا da tsoro da girman kai to kai ne wahalalle a nan duniya in Allah ya dauke maka su ya zama baka da girman kai baka da kudai baka da ruwa baka da tsoro to kai maganin duniya zaka zauna lafiya cikin kwanciyar hankali baka da wani wahala so wannan dukkan dabi'u ne munana wanda ya kamata mutum ya nemi tsari da su kuma ya kiyaye kansa ya tsare kansa daga su to sai malamin misali yace kasuti kaman sutu shine cin dukiya ta haramun duk wata dukiya ta haramun ana ce mata sutu kamar yanzu a hadisi kullu lahmin nabata min sutin fannaru aula bihi dukkan naman da ya tsiro da sababin haramun wuta ita ta cancanta da shi wato shine ka ci haramun kai kiba to ka cancanci ka je ka shiga wutar jahannama kuwa idan ka mutu wutar jahannama za ka shiga to amma galibi ana fadan sutu abun da ya shafi rashawa shine kudin da ake bawa alƙalai ko masu shari'a domin su baka gaskiya alhalin baka da gaskiya wannan shine ake cewa wato ainihin rashawa wanda ubangiji subhanahu wataala yake wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithmi wa antum ta'lamun Allah ta'ala yake kada ku ci dukiyoyin mutane dukiyoyin ku tsakanin ku da barna ku dinga bawa alƙalai dukiya don ku ci dukiyoyin mutane alhalin kun san cewa ba naku bane haramun ne so da aka ba da cin hanci da rashawa babban laifi ne haramun ne ubangiji ta Allah haramta ko manzo Allah ya ce la'anallahu rashi wal murtashi Allah ya tsine wa mai ba da rashawa da mai karɓar rashawan gabaɗin su Allah ya tsine musu so da aka kaga tsine nusu suke irin wannan aikin to wannan abu kuma yanzu ya zama ruwan dare alƙarai in dai shari'a ta je gaba alƙari to abin nan rige-rige ake gasa ake na ba da mai na ba da rashawa cin hanci din gurgurdon cin hancin ka gurgurdon gaskiyanka Allah ya sauke sai dai wasu akwai alƙalin akwai na Allah wanda ba sa karɓan cin hancin har a yanzu nan wanda ba su ma baka ita ma ka tinkare su da cin hanci din ba ballanta na ma abin nan su karɓa so wannan duka haramun ne wal qimari da tata shine wasa da takardu a bisa a sa kuɗi in narin jaye ka kai abin nan ka ci kuɗi na in kai karin jaye ne in ci kuɗinka abin da ina rin jaye ka na ci kuɗinka in kai karin jaye ne ka ci kuɗina to ba sai da takardu ba ko da menene aka yi in ka sani to haramun ne kamar ne jabe din nan ko abin da ya shafi tace tace da ake yi na kullo ko makamantan irin wannan koli to ko menene dukkanin wannan haramun ne ubangiji ta'ala haramta shi da allazina amanu innamal khairu wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytani fastanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqiya bainakum al adawata fil amri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa an salati fal antum muntahun ubangiji ta'ala yake da tata da shan giya da tata da bautan gumaka da kyoro shine wani abu da ake na tambi duka wannan gaba ɗayan su ko na bokanci dukkanin su kazanta ne haramun ne aikin shaytan ne Allah ta'ala ce shi yana fisa gaba a tsakanin ku akan abin da shafi giya da tata da sauran su saboda haka ubangiji ta'ala ce ku nisanci wa'innan abubuwa ne saboda haka tata da dukkan nau'o'in ta gaba ɗayan ta haramun ne babu mai inkari wannan wal hadi'a da kuma yaudara yaudara wato yaudara a mu'amala shine kai wata dabara don ka ci dukiyar mutum kai dabara don ka ci dukiyar mutum ko ta hanyar algush ko to wani abu daban wanda wannan dabi'a ce irin ta munafiki duk mai yaudari munafiki kuma yaudara haramun ne manzo sai ce al khadi'atu fin nari man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd manzo sai ce duk mai yaudari yana cikin wutar jahannama duk wanda yake aikin da ba mu ka ce yayi ba za a nemi masa kayan sa wato duk mai yaudari makomarsa wutar jahannama ne saboda haka yaudara kuma tana da bangarori da yawa shine kawai mutum shigo ba zurfi saboda me saboda ka ci dukiyansa ka dauki wani ka karbi wani haƙinsa so wannan yaudara tana shiga cikin kasuwanci ta hanyoyi daban-daban ko ta hanyar magana ko ta hanyar wato aiki hanyar magana shine ka gaya wa mutum abin da ba haka bane shine wanda manzo sai ya ambace shi da najashu yace wala ta najashu kada ku yi najashu shine kayanka an taya shi naira 500 kuma zaka iya sayarwa ka ce ko ni na samu dan sai haka kaga wannan yaudara ne ko kuma ka zo ka ce ai wannan original din ne alhali ko ba original din bane kaga wannan duka yaudara ne ko kuma ka zo ka ce ba inda zaka samu wannan kayan a haka da aka taya maka wasu kalamai da zaka yi ko ka zo kana ta koda shi ranka ya dade kaza kaza domin ya shiga ya ji kunya ma ka ka masa abun bai saya ba dole sai saya ko kuma yana zuwa ka je ka dauko malcina ko mineral ka zo ka bude masa ka ce bismillah ya sha ko kaza ka tare mai tsire ya zo ya abun ya ka saya masa ya ci ko wani abu kaga idan ya cinye maka dan naman ka da dan mineral sai ka ai zai ji kunya a ce wai ka kawo masa bai saya ba sai je sai kayan fiye da yanda kiman sa yake kuma kai ma ka yi haka ne domin ka fitar da kuɗin mineral ɗinka ko maltinanka ko ɗan tsirin da ka saya masa a cikin wannan riba za ka ƙara masa wannan riba ne to kaga akwai yaudara a ciki sai tsammanin wani alheri ne ka masa to sai sa ya ji kunya ya sai kayan fiye da yadda ƙimarsa take saboda haka zai ji to ya zai ya tafi to yanzu mineral ɗin nan da ya sha a kan me kaga zai ji wani iri haka to duk irin waɗannan abubuwa abinda za a yi a zo ana yaudara na aiki ko na baki musulunci bai yarda da shi ba ka sa wani koren kendur a shagonka yana haka kayanka wanda in an kace shi kalan kayan ba haka yake ba amma in aka sa wannan ko kore ko bulu ko kai kaje kalan da zaka sa ta inda idan mai sayan kaya zo sai gan shi da kyansa fiye da yadda yake yana fita in ya je duba sai ga ba kamar yadda ya gan shi a shagon ba to kaga wannan yaudara ne a aikace wanda a larabci ana ce masa al-khilaba al-khilaba duk wani nau'i na yaudara dai haramun ne sawan a kasuwanci ko ba a kasuwanci ba malai yake wa kun ala nahji sabili man salaf wa akhlis niyyata wa tba man araf mutahalliyan bi makarim al-akhlaqi wa tarik al-jidal wa ash-shiqaq mumtasilan masata min awamiri mujtaniban li sa'iri zawajiri yake wa kun ka kasance ala nahji sabili man salaf abisa tsarin hanyar waɗanda suka gabata wa kun ka zama ala naji a bisa tsarin sabili hanyar man salaf waɗanda suka gabata su ne salafu salihi kenan wato ya zama addininka irin addinin salaf ne wato addinin magabata su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina amma kar ka ɗauko addininka ya zama irin ne irin na 'yan baya-baya bidiyoyi ta shiga cikin addini da yawa zaka inda yan baya ba zaka dinga koyi da su to zaka je ka fada cikin bid'a ne wa akhlisin niyyata ka tsarkake niyyan kai zama don Allah kake yin addinin wat ba'aka liman araf wanda ya san addini shike malami zaka dinga yin addinin ka daka ka dinga tambayan malamai ka dinga jizintan malamai da karatu tukan su bin hanyar magabata wajibi ne kamar yadda bin alqur'ani da sunna wajibi saboda ubangiji ta lati wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda ya saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyo ta hanya ba ta mu'minin farko ba to za a kawata masa waɗannan abubuwan da yake na sabanin sunna sabanin manhajin salaf magabata kuma a ƙarshe aje a jefa shi a wutar jahannama ta je ta kona shi to da haka bayan da za a addinin ka yayi daidai ko da kana bin qur'ani da hadisi sai ya zama a bisa fahimtar magabata al-ilmu min al-kitabi wa sunna bi fahmi salaf al-umma ilimi daga al-qur'ani da sunna a bisa fahimtar wato ainihin magabata saboda haka sahabbaiya suka yi tabi'iyya suka yi da tabi'u tabi'ina wanda ake nufi da salaf shine as-salafus salih magabata na gari kuma suka ce al-hadd al-fasil bain as-salaf wal-khalaf ra'su 300 wato bambanci tsakanin salaf da khalaf shine shekara 300 wato daga hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ka kirga shekara 300 yayi baya sune salaf in ka gangaro ka shiga cikin 400 kuma ya zama khalaf wato yan baya kenan saboda manzo Allah ya ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum fa fi al-khairi mutane sune wanda suke suka rayu da ni wanda suke cikin karni na sannan masu bi mutu sai masu bi mutu sune sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina wannan karni karni da uku ne sune al-qurunul mufaddala wato lokutan da aka fifita akan kowane lokaci wanda suka rayu a wannan wurin sun fi wanda suka zo wato ainihin bayan su to shi san ka son addinin kai daidai to ka bi su wayannan magabatan imam ali ya ce la yuslihu akhir hadhihi al-umma illa ma aslaha awwala ba mun da zai gyara karshe wannan al'umma sai abun da ya gyara na farkon ta sai muna son mu gyaru mu zama mutanen kirki dole sai mun bi tafarkin su magabata ne sannan ya ce fa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu khair wa kullu sharrin fi ittida'i man khalaf dukkan wani alkhairi to yana cikin bin waɗanda suka gabata ne duk wani sharri kuma yana cikin bid'o'in da wanda suka zo ba suka kirkira abinda sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba wannan su ake cewa bid'a to idan addinin kai daidai da irin na sahabbai da tabi'ai tabi'u tabi'ina to kana bin salafiya kenan ko baka ambaci kanka dan salafiya ba kana kan manhaji na salaf haka inda a warka kana yin ta ne a bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina baka fassara qur'anin da kanka irin yadda yan bid'a suke yi ko hadisin da kanka da ra'ayinka irin yadda yan bid'a suke yi to sunanka dan salafiya kuma kana da'awa akan manhajin salaf ko da baka faɗa ba ba sai ka sa wa kanka wannan sunan ba haka wannan wajibi ne to duk wanda ko ya kauce wa wannan to zai faɗa cikin bidiyoyi ne zai faɗa cikin bidiyoyi to idan muka duba khalaf din kuma sun kasu kashi kashi a khalaf din akwai mutaqaddimun akwai mutaakhirun kuma dukkanin su inda nagari ne suna bin khalaf din ne mutaqaddimun wanda suka zo bayan wayannan wanda suka zo a karni na 4 na 3 na biyar na shida har zuwa na bakwai akwai abu na biyar wanda suka zo ba zuwa na bakwai shida bakwai takwas duk a suna cikin ne mutaakhirun abin yake ta tafiya akwai sahabbai akwai tabi'ai akwai tabi'u tabi'in akwai atba'u tabi'in akwai tabaul atba guda biyar duk wa'annan ana ce musu mutaqaddimun magabata amma in kare ba su bi kuma akwai salaf akwai me akwai khalaf to khalaf din amma mutaqaddimun duk wanda ya zama tabi'i da tabi'u tabi'ina abuna sahabi ko tabi'i ko tabi'u tabi'ina wannan yana cikin salaf wanda zai zama cikin atba'u tabi'in ko tabul atba wannan yana cikin khalaf amma mutaqaddimun su ma abun ai koyi da su ne sannan kuma sai wanda su biyo bayan su wannan duk sune suka yi wa addini musulunci hikima sun yi koyi da magabatan su ma suka zama abun koyi to ka bi tafarkin wato magabata duk mai daukan addini da kansa ko ilimi da kansa to zai rungume wato ainihin bidiyoyi to sai ce wa akhlisin niyyataka tsarkake niyya saboda innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha مخلصين له الدين دولي أدينك زما دون الله كشي إبادنك زما دون الله دون الله باك ربان أيكي سين أنيشي واتو أنهي دون الله كما أيكي بايا دولي وا سين دون الله أكيد إنسان ونية تجعل لوجه الله خالصة إن البناء بدون الأقل لم يقوم ومن يقل يقول الناس يطلبه فأقصر بصفقته في موقف الندم فذاك دكم وندا jike son ya tsora addinin sa akan asasi ne kyau yanda ba zai rushe ba sai zama yana da tsarkakakken niyya don Allah yake yin addinin sa in ko ba don Allah yake ba to ba inda zai je kuma addini ba zai samu karbuwa wajen Allah ba karban ibada sai an yi don shi yace what ba man arab abi malamai shine ka bi wanda ya san addini malamai sune suka san addini sai sa bangi ta lace wa iullahu wa iurrasula wa ulil amri min ki Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a bota ne jama'a bota jibinta al'amuran ku masu jibinta al'amuran ku kala biyu ne akwai masu jibinta al'amuran ku na addini sune malamai duniya abu na addini so ake komawa amma tambaye su sifata wasu karantar su da su fadi ga yanda za a yi don su suka san qur'ani da hadisi da kuma yaya magabata suka fahimce su sannan akwai masu jibinta al'amuran duniyan ku su ke shuwa gabanni su zuma abi su domin an ce za a musu tawaye kuma al'amarin duniya shi ma zai tabarbare in ko tsarin rayuwar duniya ta tabarware to addini naka ma sai gagare yiwa saboda haka dole ne ka bi malamai kafin addinin ka yau shi sabbi ne kai ke cewa ajjalu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alimur rabbani shi jahilci cuta ne da kashe mutum amma maganin sa qur'ani da hadisi to amma ko ka samu magani maka samu likita ba zaka yi wa kanka magani ma sai likita ya ga maka ga yanda zaka sha magani to malami na Allah shine zai ga maka ga yanda Qur'ani yake nufi ga yanda hadisi yake nufi kuma ga yanda zaka yi aiki da su to nan ne zaka samu waraka kina ce kana barin malamai kuma to balla zaka yi dudin ka ne ka bi me ka bi malamai duk wanda ka ga ilimi yana da malami ne dole ka ga addini sai ke tafiya daidai malamai ne suka karantar da shi ba da kai ka ya dauki addinin ba inda ka ne to wannan zai zama ɗan bid'a ne domin ɗan bid'a da ka suke ɗaukan ilimin su shi yasa suka zama ɗan bid'oyi idan mutum ya zama yana ɗauka da ka zai zama ɗan bid'a idan ɗan bid'a ne yake karantar da kai nan ma zaka zama me zaka zama irin sa ɗan bid'a to da haka su ba ruwan su da Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to adima da mai amma malami shi ana bin sa ido a buɗe ne kamar yadda na faɗa idan yana kan daidai da hujjoji ka bi shi in ba kan daidai kuma ka kyale shi ka zo ka bi wanda yake kan don hujjoji ba makauniyar da'a ake masa ba to in bidiya su suke wa malamin su makauniyar da'a ko yana kan gaskiya zaka bi shi ko ba kan gaskiya ma zaka bi shi kai kokarin kare shi kake yi wannan ko abuwa ne irin na al'amuran jahiliya wanda da an yi su kafin zuwa musulunci musulunci ya rusa su jahiliya suna cewa wa ma ana illa min guzayyata in gawan gawaitu wa in tashru guzayyatu ashudi ina cewa ni ina kabilan guzayya in ta bata ma na bata in tana kan shiriya ma ina kan shiriya shi dai baya da wani nasa sai abinda kabilan sa take akai to ba za a addini musulunci bai yadda da wannan ta'assubancin ba shiriya ne zaka bi in malami ba kan shiriya ka kyale shi ka bi wani malami daban sai ce mutahalliyan bi makarimil akhlaqi wa tarikal jidali washiqaqi mutahalliyan wato yana mai ainihin siffantuwa ka ce yana mai ado daga al-huliyu aka samu shi mutahalliyan shi mutum kenan ya zama yana mai ado bi makaribil akhlaqi da ainihin tawawan dabi'u wa tarikal jidali kana mai barin jayayya wa shikaki da kuma ainihin jayayya da ko sabani dukkanin wayannan karo manta muna cikin fardu aini ne abu ne wanda wajibin ka ne ka yi shi dole ne ka bi magabata tabarkin kai zama irin na magabata wajibi ne shine abinda ahlus sunna suke kira a kansa dole ne ka kyautata niyyanka wani bai zai dauke maka wannan ba ko yayi bai dauke maka ba dole ne ka bi malamai malamai na Allah ko wani ya bi in kai baka bi ba Allah ta'ala zai kama ka ka zama ka siffantu da kyawawan dabi'u sune makarimul akhlaq wato ka zama mai afuwa ka zama mai hakuri ka zama mai tausayin bayin Allah ka zama mai wara'u tsantseni shine gudun haramun ka zama mai zuhudu gudun duniya mai kamewa mai wadatan zuci mai hakuri mai godiya wa Allah mai kankan da kai da duk irin wayannan dabi'u ka zama mai kyauta ka zama mai kokarin fahimtar addini mai tsoron Allah to wannan sune makarimul akhlaq da makamantan su to lalle ka zama haka idan ka zama haka nan ne ka zama mutumin kirki don addini abu uku ne akwai akida akwai shari'a akwai kuma akhlaq in ka bar daya to addinin ka ba zai tafi daidai ba to da haka dole ne ka zama me kana da aqida mai kyau ya zama shari'anka mai kyau shine ibada da mu'amala da kake na cikiyanka da mu'amala na iyalenka da sauransu sannan ka zama kana da kuma dabi'u wato sune makarimul akhlaq dole ka samu wannan makarimul akhlaq suna da muhimmanci amma mafi yawan mutane sun gafala sun dauka cewa in kana ibada kawai ka zama mutum kirki suna mantawa da kyawawan dabi'u wanda maza su ake cewa innama buhistu li utammima makarimul akhlaq an aiko ni ne din in tabbatar da kyawawan dabi'u in cika kyawawan dabi'u ko da laraba da suna da shi to akwai tsari kuma wanda musulunci yazo da shi sannan wani hadisi yana cewa akmalul mu'mini imanan ahsanuhu khuluqa wanda yafi kowa imani cikan imani shine wanda yafi kyawawan dabi'a in mutum yafi ka dabi'u masu kyau to yafi ka imani kaga sai dole dabi'unka su zama kyawawa sannan wani hadisi an tambaye manzala ta sama ma akthara ma yudkhilun nasu aljanna ma yudkhilun nasu aljanna fi taqwallahi wa husnul khuluq menene mafi yawan abin da ke shigar da mutane aljanna manzala ta sama yake tsoron Allah da kyakkyawan dabi'a to take tsoron Allah shi ma na kyakkyawan dabi'a kaga bai ce kasratul ibada ba bai ce yawan ibada shi yake sa ne mutum ya shiga aljanna a ibadan tana da kyau amma ka gyara dabi'unka ka gyara halayenka ko manzala kuma kamar yadda yazo a hadisin Abu Dawud ingantaccen hadisi yace innal insana la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im mutun yakan kai darajar me kiyamul layli kullum yana kiyamul layli da dare ba datti kuma yana azumin nafila koyaushe mutun yakan iya kai shi daraja ko da bai yi wannan ba da saurin kyawawan dabi'unsa in kana da kyakkyawan dabi'u sai Allah ya baka daraja a wurin sa ya baka kusanci a wurin sa da kuma daraja a lahira wanda zai kai na wanda yake kwana kiyamul layli kuma yake yinin azumi to kaga a cikin kyakkyawan dabi'a tana da muhimmanci kuma makarimul akhlaq shi yake hana walakanta a rayuwa kuma yanda a duniya da lahira ba za ka walakanta ba idan ka gyara kyakkyawan dabi'unka kuma yanda a lahira ba za ka walakanta ba haka nan a duniya ma ka girme walakanci don manzala ta sama lokacin da aka masa wahayi a bugaru da wahayinsa na farko ai hankalinsa ya tashi ya zo wajen Khadija ce mata yake inni khashitu ala nafsi na tsoro cewa kaina karfa aljanini ya zo mini ne a mai Khadija tace kalla la yukhziqullahu abadan tace ina Allah ba zai kaskantar da kai ba har abada sai ta fadi makarimul akhlaqin sa innaka la tasilu rahim wa taqri adh-dhayf wa tahmil al-qalb wa tadhiku al-hadith wa tu'addi al-amana ya rasulullahi kai da kake sadar da zumunci kake karrama bako kace daukan nauyin mutane kace yin gaskiya in zaka yi maganan ka kace da riƙon amana sai ba zaka walakanta ba a duniya to shi yasa malamai suka ce makarimul akhlaqi taqidi masarif usul cewa wanda dabi'u suna hana mutum ya walakanta a duniya to ka gyara dabi'unka ka gyara halayenka komin ibadanka idan dabi'unka ba masu kyau bane to da sauranka to da haka malamai yake ka zama mai kyakkyawan wato ainihin dabi'a sannan wa tarikal jidali wa shikaki ka zama mai bari jayayya menene jayayya shine kai kokarin tabbatar da barna ta bata gaskiya ka san wannan abu kuskure ne sai ka ce sai ka mai da shi daidai ka san wannan abu daidai ne amma ka ce sai ka mai da shi barna ba daidai bane wannan shine halin MPD a galibi mutum yazo ya ta jayayya har yazo ya nemi muqabala wai yana neman a yi muqabala da shi kaga jayayyan kenan ko to muqabalan nan ba zai taba sauka daga ra'ayinsa ba ko da shi ne ya gane bai da gaskiya ba zai taba yadda ba a ina ne ka ji an yi muqabala akai muqabala ta awa ɗaya ko awa biyu da aka gama shi ɗayan yazo ya rungumi dan uwansa yace wallahi Allah ya saka maka da alkhairi na fahimci gaskiya yanzu na tashi daga ra'ayina na dawo na ka ina ka taba jin wannan dawo da gaskiya ake yi ya lata ai muqabala ko munazara in don a fitar da gaskiya ne amma in ka zama a gaskiya bane za ka bata lokacinka mutumin da kudiyyen da kai da shi ba zai sauko daga ra'ayinsa ba wani bata lokacinka za ka yi shi yasa Imam Malik wani zai same shi yace ina son su yi muqabala yace a'a ni fa bana shakka a addini na ka je can wajen dan uwanka wanda yake shakka sai ku je ku yi muqabala ha ne neman muqabala ai yana shakka shi kansa cikin shakka yake yace to ni ba zan yi ba shikenan ba dole ba buƙatar sai kai muqabala muqabala sai in ta cike ne an rasa yadda za a yi sannan ake yin ta udu ila sabili rabbika bi hikmati wal mau'izati alhasanati wajadilhum billati hi ahsan kai kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi ne kyau, sai in ta kure ne ba yanda aka yi, to sai ai muƙabalan shi ma ta hanya mai kyau. Kana son ka fahimci gaskiya ne, kowanne daga cikin ku tsakaninsa da Allah yana son ya fahimci gaskiya ne, kuma kowanne daga cikin ku mai karantarwa ne a muƙabalan kuma mai koyon ilimi ne. Kowa ne da zan iya koyon wani abu daga wurinka, kai ma zaka koyi abu daga wurina. Kaga ka ina fahimtar gaskiya sai in sauka. Amma duk muƙabalan ba da za a yi ta ba da wannan niyan ba, to ai ba don Allah za a yi ta ba, za a yi ta ne don a shahara kawai, domin a ce wane ya yi muƙabala da wane ya kada shi, ko wane ya kai muƙabala da wane, ko ya san zai kada shi ɗin ba zai yi, don a ce ai ya yi muƙabala da wane ma. Kaga wannan ɓata lokaci ne kawai. Ita malami masu da'awa su daina ɓata lokacinsu a kan muƙabala. Wani lokacin mutum shubuhan ta sama ba a san ta ba, yana ne yana ɓarnansa ba a san ma ɓarnan ba, sai ka ce za ka yi muƙabala da shi, sai ka zo ka yaɗa ɓarnan nasa. Sai zo ya dinga fito da ɓarnan, yana a wani wuri ma ka kasa ba shi ansa, kuma kai ne a kan gaskiya, kaga shi kenan ka sa wani ma ya ɗauki wannan aƙida. Ka karantar da mutane gaskiya kawai, idan ka riga ka karantar da su gaskiyan ɓarnan ba za ka samu shiga ba, su da kansu za su yi hukunci. Saboda haka jidayayya a addinin Allah ba abin da ake so ba ne, kuma shi ne sababin ɓatan mutane da yawa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, hadisi Imam Ahmad da Tirmidhi da Ibnu Majah, yace ma dalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Mutane ba sa ɓata bayan da suna kan shiriya fa sai an ba su jayayya. Jayayya ne yake sa mutum ya ɓata. In dai za ka sallama ka miƙa wuya shikenan, ya zama kana kan gaskiya. Amma kana jayayya da ayan Alƙur'ani, kana jayayya da hadisai, kana jayayya da malamin sunna, in dai za ka ɓata ko da za ka kai shiriya, ka je ka cika shakka a zuciyanka, kai ba gaskiyan ma kake nema ba. To jayayya shi ne ƙiƙin gaskiya, ga gaskiyan nan ƙiƙinta. Ga ɓarna ka ce ita ce gaskiya, dole sai ka lullube aibinta. A gaya maka gaskiya ka ƙi karɓa, kai kana da taurin kai, ka dinga ƙwaƙwalo dalilai, ka ƙwaƙwalo wannan duk mai jayayya mai neman muƙabala da raddi, za ka samu ba iya karɓan kuskurensa, ba iya karɓa. Ko an gaya masa shi bai zai yadda ba, shi mai gaskiya ya nemi yadda zai kare kansa. Allah ya tawali. Amma idan gaskiya za a yi ta da kyakkyawan niyya, don bayyana gaskiya da nitsuwa, kuma waɗanda suka cancanta su yi ta itsuda, su yi ta malamai masu tsoron Allah, masu ilimi, wannan abu ne mai kyau. Kila za a iya kauce ɓarna, kuma da shi zai zama ɓarnan ta yaɗu. In ta yaɗu ne, to in muƙabala za a yi ta gaskiya, ai mutane za su gane gaskiyan tsakani da Allah. Wanda ya kai ya yi nan ma, ba wanda sai an zo an ƙure shi, in ya je kwanta akan gadonsa sai ya tuna hujjojinsa, ya ce wallahi da na ce masa kaza ma, wallahi da kaza, a cikin kaza ne ma ya kamata in fara. Wannan duk bai cancanci muƙabala ba, sai ka kwanta kawai a kan gadonka, kar ka fito. To kaga irin wannan yaɗa ɓarna ne kawai, ba kowa da kowa ba ne yake. Shi yasa ita muƙabala gudunta ma ake yi, sai ta zama lalura ne ake yinta. Sannan yake mutamassilan masɗata min awamiri mujtaniban lisa'iri zawajiri. Mutamassilan, kana mai misaltuwa masɗata da abin da kake da iko, min awamiri, na daga umarnin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nan na ce masɗata saboda baitin zai kare in ka ce masɗata, amma duka nusar ɗin kuma haka ne, za ka ga masɗata, to baitin ya karye ne in ka faɗi haka, amma masɗatan ya yi ai, saboda Ƙur'ani ma ya amfani da wannan, ba sai ka sa tawun ɗin ba. Lam innaka lam tastati' alaihi sabra. Mumtasilan, kana mai misaltuwa masɗata gurgudun ikonka, min awamiri, daga umarnin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mujtaniban, kana mai nisanta, lisa'iri zawajiri, da sauran abubuwan da aka tsawatar na sabon Allah. Wato idan Allah ta'ala ya baka umarni, dole ka bi umarnin, matuƙan za ka iya. Amma in ba za ka iya ba, an ɗauke maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah ba a ɗora mutum sai abin da zai iya. Shi yasa ya zo a ƙa'ida fiqhiyya, la taklifa illa bittaqa, ba a ɗora mutum ya yi abu dole sai in zai iya. Saboda ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, babu kunci addini da mashakka ta dalili buttafi. So da ka duk abin da za ka iya ba sai a ce an dauke maka, ba za ka iya sallah a tsaye ba sai a zaune, ba za ka iya zaune ba kai a kwance, duk abin da ya zama wajibi ne amma ya gagare ka an dauke maka. Amma fa in bai gagare ka ba, kuma wajibin ka ne ka yi shi, dole ka bi wannan. To shi kuma abin da ya shafi sabon Allah za ka nisance shi gaba ɗaya ne. Shi yasa bai ce gurgudun ikon ka ba, saboda mai ai bari ne, bari kuma babu wani wahala. Ka bar zina, ka bar shan giya, ka bar, ba za a ce wai ka bar zina in za ka iya ba, za ka iya ne, shi yasa aka hana ka. Ka bar shan giya in za ka iya, a'a, ai za ka iya, bari ne ai, ba wani aiki bane. Saboda dole ne ka nisanci dukkan sako na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Shi yasa wannan kamar wani hadisi ne fassara wanda Imam Al-Bukhari da Muslim suka rawaito, inna manzala sama yake cewa ma na haitukum hanhu fashtahu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu masalat. Duk abin da na hana ku ku bar shi gaba daya. Abin da na umurce ku kuma ku zo da shi matikar za ku iya. Wannan zai ina daukan ma'ana biyu. Masadatun matikar za ku iya, idan ba za ka iya ba shikenan. Ko kuma masadatu gurgudun yadda za ku iya. Kaga yanzu kamar sallah ba za ka iya yi a tsaye ba, sai za ka iya yi a zaune ko? To ka zo da ita gurgudun yadda za ka iya shine yi a zaune. In a zaune ma ya gagara sai a kwance, ka zo da ita a kwance. Kaga gurgudun yadda za ka iya. To amma kamar azumi fa ba za ka iya yin azumi ba ka da lafiya. Za a ce ka zo ka yi azumin gurgudun yadda za ka iya. Shi ba dama. Ba za ka iya ba ne, to kaga matikar za ka iya ne shi, tunda ba za ka iya ba yanzu sai ka shafi daga baya karama. Shi ba za ka ce to bari ne rabi zuwa azhar ba shi ne zan iya. Shi kenan sai in ci abinci kuma daga azhar zuwa faduwar rana. Amma sallah ba zan iya tsayuwa ba, to na haƙura, bari ne abinda zan iya. Ba zan iya ruku'u ba, na haƙura, bari ne sujjada. Sujjadan ma ta gagara, ka yi ta zaune ko a kwance ma duk yanda za ka iya. Duk wani abu na wajibi an ɗauke maka. Walaysa wajibun bil iqdari wala muharramu ma iqdari. Babu wani abu na wajibi idan ba za ka iya ba. Idan ya gagare ka to kawai ka tambayi malamai idza zaqa al-amru tasa wa idza tasa zaqa. Kuma babu wani abu na haramun in ka shiga lalura wanda zai zama haramun. Amma idan da tsarin sa shi irin wannan kamar cin mushe ne. Wato za ka mutu baka ba abinci sai muce sai a ce ka ci. Saboda me ya zame maka me? Ya zame maka lalura. Amma kaga za ka ce wai za ka mutu ne in ba ka izina ba. Sai maka shagiya ba za ka mutu. Ko ba kai tata ba za ka mutu, kaga babu wannan. Ko ba kai shirka ba za ka halaka, kai shirka tunda ya zama lalura, ba inda za ya zama lalura, abadan. Shi sa aka ce sabon Allah ka nisance shi, wato ainihin gaba ɗayansa. Sai ce, wasalli bizikri sada alkhalbi li'annahu qad jaa baitur rabb. Wasalli, ka yaye sada alkhalbi tsatsan zuciyarka bizikri da ambaton Allah. Li'annahu qad jaa, saboda ya zo cewa baitur rabbi gida ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wastajli shi ne ka goge ka yayi sada alqalbi, wato tsatsan zuciyanka bi zikiri da me da ambaton Allah. Wato zuciyan dan adam tana tsatsa, kun ji zuwa hadisi innal quluba tasfu kama yazdu alhadid, kamar yadda karfe yake tsatsa zuciya tana tsatsa. Amma yanda ake goge tsatsan zuciya ba irin yanda ake goge tsatsan karfe bane. Shi zatsan zuciya da ambaton Allah ake gogewa. Ambaton Allah nan karatun Al-Qur'ani ya shiga, wa'azi ya shiga, da zikirin Allah nau'o'i dukka, la ilaha illallah wa astaghfirullah la hawla wala quwwata illa billah subhanallah, duk wani nau'i na zikiri ya shiga, zai goge maka me zatsan zuciyarka. Kuma idan kana yi to kana tare da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Saboda haka shi yasa aka ce karatun Al-Qur'ani, ziyaran kabari yana goge zatsan zuciya, saboda ziyaran kabari wa'azi ne. Haka idan kana zuwa inda ake wa'azi, ana maka nasiha, ana maka gargadi, to tsatsan zuciyanka za ta dinga wato ainihin gogewa. So manzo Ubangiji ta lace faskuruni akurkum, ku goje ku ambace ni zan ambace ku. Kaga in Allah ta'ala ya ambace ka yayi bi ka ne. Man zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Haka zuwa hadisi kudusi, Allah ta ce in ka ambace ni kai kadai zan ambace ka, kai kadai ka ambace cikin jama'a zan ambace ka cikin jama'a. To kaga ambaton Allah wa'azi ya shiga, don shi ake cikin jama'a da salloli da sauransu. Cikin da kake yi Allah ta'ala yana yabon ka wurin mala'iku, yake ce wane dan wane jikan wane yana kaza yana kaza, mala'iku su san darajanka. Kuma mangi ta ce wazzakirina Allah kaseeran wazzakirati a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Dukkan wanda ke ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata, Ubangiji ta'ala ya tanada musu wato ainihin abun nan gafara da kuma wato lada mai yawa. Da haka ka goge ainihin wato tsatsan zuciyarka. Hadisi ya tabbata daga Abu Darda radiyallahu anhu, Allah ya gani shi. Yace ala unabbi'ukum bi khayri a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha في درجاتكم خير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله عز وجل. وانا حديث إن كان تلك حديث للترمذي.